Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Kimanin mutane 52 ne suka mutu, wasu 200 suka jikkata sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai kan cibiyar horas da 'yan sanda a gabashin Afghanistan a yau Talata. Adadin mutanen da suka rasu sakamakon mummunan harin bom da aka kai a ƙarshen mako a Mogadishu, babban birnin Somalia, ya kai kimanin mutane 300. 'Yan tawayen Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces, ko SDF a taƙaice, da Amurka take marawa baya sun ce a yau Talata sun kwace raguwar sassan birnin Raqqa da ke ƙarƙashin ikon mayakan sa-kai na ISIS.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban masu gwagwarmayar a waren ƙungiyar IPOP, Nnamdi Kanu, bai bayyana gaban kotu ba a yau Talata. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Awwal Musa Rafsan Jami, shugaban ƙungiyar da ake kira Sislak a taƙaice, game da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ranar wayar da kan al'ummar duniya game da yaƙi da talauci. Bayan haka za ku ji shirin noma, wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Kimanin mutane 52 ne suka mutu, wasu 200 suka jikkata sakamakon wani harin ta'addancin da aka kai kan cibiyar horas da 'yan sanda a gabashin Afghanistan a yau Talata. Jami'ai suka ce an fara kai harin ne lokacin da ɗan ƙunar baƙin wake ya tada nakiyoyi da aka makarawa wata mota a kusa da cibiyar horas war a Gardas, babban birnin lardin Paktiya. Bayan tashin bom ɗin, gungun 'yan ta'addan suka kutsa cikin cibiyar, inda suka yi musayar harbe-harbe da 'yan sanda. Daraktan harkokin lafiyar jama'a na birnin, Hidayatullah Hamidi, ya faɗa wa manema labarai cewa al'amarin ya shafi fararen hula da kuma 'yan sanda. Wata majiya daga gwamnatin yankin na Faktiya ya ce shugaban rundunar 'yan sandan yankin, Turaliya Abidani, na daga cikin waɗanda aka kashe a harin. Tuni ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai harin. An dai kai wannan makamancin irin wannan harin a yau Talata a barikin 'yan sanda a kudancin yankin Ghazni. Kafar dallancin labarai ta Associated Press ta ce akalla 'yan sanda 7 aka kashe a harin.
A ɗaya ɓangaren kuma, adadin mutanen da suka mutu sakamakon mummunan harin bom ɗin da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a Mogadishu, babban birnin Somalia, ya kai 300, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman waɗanda suka tsira daga harin da ake aza laifin a kan tsagerin Al-Shabab masu iƙirarin Musulunci. Dr. Abdulkadir Adam, shugaban hukumar motocin ɗaukar marasa lafiya, ya faɗa wa sashen Somalia na Muryar Amurka cewa mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon fashewar sun kai 302 a harin da aka kai a mararraban hanyoyin da ake kira Zobi. Gwamnati ta ce kimanin mutane 429 ne aka kai su asibitocin da ke yankin, kuma ana zaton adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru, wato waɗanda suka mutu. Fiye da mutane 30 ne suka ji mummunan raunuka waɗanda aka kai su Turkiya a jiya Litinin domin jinya, ciki har da wakilin Muryar Amurka a Somalia, Abdulkadir Muhammad Abdulle.
'Yan tawayen Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces, ko SDF a taƙaice, da Amurka take marawa baya, sun ce a yau Talata sun kwace raguwar sassan birnin Raqqa da ke ƙarƙashin ikon mayakan sa-kai na ISIS. Mai magana da yawun SDF, wacce ta kunshi mayakan sa-kai na Kurdawa da kuma Larabawa, ya faɗa wa manema labarai cewa yaƙin da suke yi a Raqqa ya ƙare. Ƙungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta Siriya, wadda ke da gindin zama a Birtaniya, ita ma ta ba da sanarwar IN ta Raqqa. Dakarun SDF sun afka wa babban dandalin wasanni shine cibiya ta ƙarshe da ta rage hannun 'yan bindigar ISIS a birnin, bayan ƙwato asibiti wanda suke amfani da shi a matsayin cibiyar kula da faɗace-faɗacen da mayakan sa-kan suke yi. tun a cikin watan Yunin bana ne dai aka fara yunkurin murkushe tsagerin daga Ranka wanda ya samu taimako daga jiragen sama na yaki da wasu ƴan agaji da rundunar taron dangi a ƙarƙashin Amurka ta samar.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Iraki sun mamaye ƙarin filayen da ake haƙar man fetur da dama a kusa da birnin Kirkuk a yau Talata tare da garin Sinjar a yunkurin su na ƙara mamaye wuraren da Kurdawa ke iko da su waɗanda ba su a yankunan su inda suke da ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kai. Jami'an soji sun ce mayakan Kurdawa sun janye daga filayen haƙar mai na Bai Hassan da Abana wanda ya baiwa jami'an tsaron damar kama su. Ci gaban na yau Talata ya biyo bayan kama ofishin gwamnan Kirkuk da dakaran suka yi a kyaftawar ido a jiya Litinin da kuma wasu muhimman filayen mai. Sojojin na Iraki da Amurka ta horas bisa umarnin da Prime Minister kasar Haidar Al-Abadi ya bayar sun kafa tutar Iraki wadda ta maye ta Kurdawan mayakan Peshmerga.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Litinin cewa yana tunanin kai ziyartar yankunan da aka haramtawa harkar soja da suka raba tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu a lokacin da yake shirin kai ziyara ƙasashen Asiya guda biyar. Trump ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin, "Za mu duba a ziyarar wurin da aka girke makaman yaƙi masu yawan gaske a yankin da ake wa lakabi da DMZ." Bai ba da amsa kai tsaye ko ziyarar tasa shigen wacce mataimakinsa Mike Pence ya yi a watan Afrilu ana yi masa fassarar a zaman takala ce ko tsokana ga Koriya ta Arewa. Kafar yada labarai ta Koriya ta Arewa tana yada yiwuwar Trump zai je yankin zirin kasar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu wanda zai ba da damar kallo cikin kasar wacce take saniyar ware. Ruwan sama da yanayin sanyi na taimakawa ma'aikatan kashe gobara a Portugal da yankin Galicia a Spain wajen yaƙi da wutar dajin da ta kashe kimanin mutane 40. Jami'ai a Portugal sun faɗa a ranar Talata cewa an ci ƙarfin wutar a yayin da a Spain har yanzu wutar na ci gaba da barazana ga mazauna yankin. Portugal ta fara alhinin kwanaki uku daga yau Talata. Iskar guguwar Ophelia dai ita ta ruruta wutar dajin da jami'ai daga kasashe guda biyu suka ce masu kunna wuta ne da gangan suka tada ta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Najeriya. Yau ce ranar da ya kamata shugaban kungiyar 'yan awaren IPOB Nnamdi Kanu ya kamata ya bayyana a gaban kotu domin ci gaban shari'ar da ake yi tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya. Amma Nnamdi Kanu bai zo kotun ba. To ko yaya aka kare wannan zaman kotun? Ga ƙarin bayani daga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
I'm telling the whole world to hear. Only referendum will stop the agitation. We cannot stop the agitation. They will give us the referendum. Whatever they like them to, they can kill us all.
Irin hayaniyar da ya auku kenan a kotun tarayyar Abuja inda mai shari'a Binta Inyako ta yi zama domin ci gaba da shari'a tsakanin gwamnatin tarayya da haramtacciyar kungiyar 'yan awaren nan ta IPOB wanda Nnamdi Kanu yake shugabanta. Bayan an kwashi tsawon lokaci har na awa uku, Nnamdi Kanu bai bayyana a kotun ba. Abin da ya sa lawyarsa Ifeanyi Ejiofor yace akwai damuwa. Ifeanyi Ejiofor yace mun shedawa kotu cewon dole ne shugaban rundunar sojojin Najeriya Tukur Yusuf Buratai shine zai bayyana mana inda Nnamdi Kanu yake domin tun da ya kai su mamaye gidan su Kanu a ranar 14 ga watan jiya har yau ba mu san inda Nnamdi Kanu yake ba. Ban san ko wanda nake karewa yana raye ko kuma ya mutu ba. Sai dai lauyan gwamnati Shu'aibu Labaran ya nemi a dage shari'ar tunda lauyan Kanu ba zai iya gabatar da shi ba.
Abin da ya faru shine wanda ake tuhuma wato Nnamdi Kanu kotu ta bada bailin sa saboda yaje jinya na rashin lafiya. An wayi gari yau za a yi shari'a sai bai bayyana gaban kotu ba. To kamun nan kuma akwai wanda suka yi belinsa musamman kamar senator Enaya Hakod Abaribe wadda doka ya nuna cewa idan bai zo kotu ba to shi yana da haƙƙi ya kawo shi gaban kotu, in ya kiya ya kawo shi ya yi surrendering din shi, sannan kuma in baya so ya tsaya matsayin shorti ɗinsa sai ya bada sanarwa a kotu ta janye shi daga shorti. Amma kaga duk wannan abubuwan ba su faru ba, to shi yasa muka kai kukan mu gaban kotu cewa tun da shi Nnamdi Kanu ya kasa zuwa kotu, to kotu ta yi revoking bail ɗinsa, koko ta sa su waɗannan wanda suka tsaya mai su zo su rufana gaban kotu su faɗi dalilin da ya sa shi Kanun baya kotu.
Kotu ta ɗage zaman shari'ar zuwa ranar 20 ga watan gobe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta gujiya. Zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Jama'a masu sauraro masu iya magana sun ce sawun giwa ya taka na raƙumi. Ɗazu-ɗazun nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wakilan gwamnonin Najeriya. Shugaban ƙungiyar gwamnonin wanda shi ne gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari shi ne ya jagoranci wannan taron, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi ganawa ta musamman da wakilan gwamnonin kasar su tara karkashin jagorancin shugaban kungiyar gwamnoni ta Najeriya Abdulaziz Yari na jihar Zamfara, inda gwamnonin suka zo da bukatu daban-daban dangane da ƙara neman tallafi wurin shugaban kasar domin warware dimbin matsalolin da suke ci gaba da fuskanta a jihohinsu, musamman abin da ya shafi biyan albashi da allowance na ma'aikatan kasar. Ko da ke gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya ɗauki lokaci mai tsaurin yi wa shugaba Muhammadu Buhari cikakken bayani akan matakan da suka ɗauka na kashe kuɗaɗen da aka ba su a baya bisa ga ƙa'ida da tsari, amma yana nuna cewar har yanzu akwai tsofaffin basussukan da ke kan gwamnonin da ya sanya har yanzu aka kasa biyan waɗansu albashi. Na tattauna da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da damuwar da shugaba Muhammadu Buhari ya nuna cewa duk da irin maƙudan kuɗaɗen da aka tura wa jihohi domin sauke waɗannan nauyin har yanzu da kwai rina a kaba.
To hakika kalaman shugaba Muhammadu Buhari da ya yi a wannan taro da ya yi da gwamnoni kalamai ne masu nauyi. Shi kansa abin da ya nuna ma shi gani yake ai ba ma zai iya bacci ba idan har irin wannan nauyi na haƙƙi na jama'a ya rata a wuyansa kuma bai komai akai ba. Saboda haka yace yana mamakin su yanzu su gwamnonin nan ya ma'aikata ke yi ya suke ji da nauyin shi da iyali da biyan haya da kuɗin makaranta na ayayensu idan har albashi ba za a ba su ba. Saboda haka bukatar su shine dole fa a tashi tsaye a maganin wannan matsala.
Ya nuna cewa wannan asusu na musamman da gwamnati ta tsara na matsayi bai ɗaya ko tara kuɗaɗe bai ɗaya kamar wata hanya ce da ake lilliƙe kafofin da ake albazaranci da barna da kuma tattara hankalin kuɗaɗen gwamnati a guri ɗaya. Wannan bayanin da ya shin yana nuna kamar yana fatar su ma gwamnatocin jihohi su yi irin wannan asusu ne ko me ka fahimta?
To in to samu ne kan hakika shugaban kasa zai so haka. Ai amfanin abin ya gani. Shi yasa yake nuna cewa shi fa wannan yaki da rashawa da cin hanci da ake yi da shi ba zai samu cikakken nasara ba idan har gwamnati bata mallaki kafofi ko hanyoyi da za ta san me ke shigowa gaba daya na kuɗaɗe me kuma ke fita a kowane lokaci ba. Saboda haka wannan asusu account na babban bankin Najeriya da aka tattare duk kuɗin gwamnati aka ce a zuba a ciki shine kawai hanya da zaka duba kafa guda daya da zaka ga kuɗin gwamnati nawa gwamnati take samu, nawa take da shi, nawa za ta iya kashewa, nawa take kashewa. Kuma lalle kam gwamnoni za su amfana da wannan idan har za su yi shi.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi bayan suka kammala ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kungiyar gwamnoni na Najeriya da suka kai ziyarar neman tallafi. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa a shirinmu na dare, idan Allah ya kai mu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da shugaban kungiyar da ake kira CISLAC wato Awal Musa Rafsanjani akan yaki da cin hanci da rashawa. A yau duk fadin duniya rana ce ta wayar da kan al'ummar duniya akan kawar da talauci. Tarihin ranar ya faro ne ranar 17 ga watan Oktoba na shekarar 1987 a birnin Paris. A wannan ranar dubban ɗaruruwan mutane suka yi dandazo domin karrama mutanen da masifu iri-iri da suka hada da talauci da tashe-tashen hankali da kuma yunwa suka shafe su. Ga rahoton da Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana.
Bayanai na nuni da cewa tun daga wannan rana ce sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kirkiro kuduri na 47 mai lamba 196 ta amince da kasancewar ranar 17 ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar kawar da talauci ta duniya, da kuma gayyatar dukkan kasashe da su keɓe ranar domin gabatarwa da kuma wayar da kan mutane cikin tsare-tsaren gwamnatoci game da batun kawar da talauci. Ga sakon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres ga al'ummomin duniya game da wannan ranar.
Hello everyone. Today we stand in solidarity with 800 million people around the world who live in extreme poverty.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres ke jinjinawa al'umma da kuma jaddada goyon baya ga kimanin mutane miliyan 800 dake cikin kangin talauci a fadin duniya.
Many more are threatened by alarming high rates of unemployment, insecurity, inequality, conflict and the effects of climate change.
Yace akwai wasu da dama dake fuskantar matsanancin rashin aikin yi da na tsaro, nuna bambanci, rikice-rikice da kuma canjin yanayi. Hakan na nufin a saurari ra'ayoyin mutane dake zanne cikin talauci. Saboda haka sai mu hada hannu domin kawar da talauci ta hanyar mutunci. Nagode.
It means listening to the views and guidance of people living in poverty. Let us join hands to stop poverty altogether in dignity. Thank you.
Daga bisani na tambayi ra'ayin wani magidanci game da batun kawar da talauci.
Alhamdulillah wannan muhimmiyar rana ce da Allah ya kawo mu, kuma yana da kyau da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana. Amma abin nufi shine kaman yanzu nan Najeriya ana cewa mun fita ga talauci, amma kuma dukkan alamu babu alamar cewa mun fita ga talauci. Kuma talauci da alal misali a tsakanin 'yan Najeriya a rubuta takalmin kaza kenan, mutuka raba, sai dai a samu sauki. Yanzu kamar alal misali an samu Najeriya, gwamnatin tarayya ta ba da kuɗaɗe a ba mutane haƙƙinsu kamar su albashi da fensho da gratuity da sauransu. Waɗansu ɗan ta buka sun ɗan rage, waɗansu kuma ko alamar ragewa ma ba su yi ba, kuma suna nan sun riƙe waɗannan kuɗaɗe ba mu san inda za su kai su ba. Tabbata talauci yana nan gangaram kenan.
Sai dai a gefe guda ɗaiɗaikun mutane da kuma zababbun wakilan siyasa kan bullo da wasu shirye-shirye domin ba da tallafin rage raɗaɗin talauci wa al'ummominsu.
Sunana Rabi Lami da Sabo. Mu ne ɗaliban wannan na alwakili da aka ɗauke mu, kuma mun yi godiya sosai. Allah ya biya shi, Allah ya sa albarka a rayuwarsa da ta 'yan uwansa.
Ke ne kika koya?
Ni na koyi video editing. Insha Allah zai amfane ni. Za a ba mu da system da kuma video camera din.
Sunana Aliyu Garba, waljan an fabrication. Yau rana ne wanda da ku taya mu farin cikin graduation namu da ake yi. Gaskiya wannan sana'a na walda sana'a ne wanda na san insha Allahu zan amfana sosai 100% a ciki, kuma zai taimaka mana. To naji farin cikin wannan sana'an da Allah ya sa dan ci abinci a ciki.
Taken bikin ranar kawar da talauci na wannan shekara shine amsa ya kowar ranar 17 watan Oktoba don kawar da talauci hanyar zaman lafiya don tabbatar da al'umma dunkulalliya. Abdul Wahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Allah na magani talakawa ma na magani ko ga dan tilar mu kula da su tun da jirgin
Madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad. A shirinmu na dare yau, idan Allah ya kai mu, za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ranar yaƙi da talauci a duniya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu na cewa ƙarfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin makon da ya gabata, muna tattaunawa ne akan wasu matsaloli da noma da manoma ke fuskanta a Najeriya. Inda wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya jagoranta zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan harkar noma a Najeriya. Malam Musa Labaran Wamba da ke zama a kawun kungiyar manoma ta Najeriya da kuma Alhaji Musa Ibrahim mai sharhi kan al'amuran noma. A wannan makon zamu ci gaba ne a daidai inda muka dasa aya a makon da ya gabata.
Alhaji Musa Ibrahim, a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran noma, so da dama gwamnatin tarayya takan fito da tsare-tsare da kuma shirye-shirye na tallafawa aikin gona, amma galibi mutane suna kukan cewar wannan tallafin baya kaiwa ga ainihin manoma da kuke kira grassroots a ƙarƙashin ƙasa, yana ƙarewa ne a aljihun wasu jami'ai. Da farko, ka amince da haka? Idan haka din ne kuma, to me abun yi domin a samu a yi abin da ya kamata?
Wannan magana gaskiya ne, kashi 75 cikin 100 masu amfana da ainihin taimakon gwamnati ke a harkar noma ba manoma ba ne ba, kuma kungiyoyin manoman na an san su, kuma an san ina za a je a same su su yi wannan noma. Sannan kuma ina ganin kuskuren da gwamnatin tarayya take yi ba ta tafiyar da ainihin al'amari bai daya haɗi da gwiwa gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi, saboda za ka ga gwamnatin tarayya tana kokarin ta gina manomi, tana kokarin ta tabbatar da cewa manomi ya samu abin yi, an samu manoman nan da yawa domin samu matasa aikin yi. Amma sai ka ga zahirin gaskiya a gwamnatocin wasu jihohi su ma sun fito da wani tsarin su daban, wasu ma gonakin za su karbe a hannun manoma su dauko wani bako daga kasashen waje su dauki gonakin su bashi akan yayin wannan noman su, kuma waɗannan manoma namu ƴan ƙasa sun tabe. So kaga shirin da gwamnatin tarayya take so ta cimma, kaga wani gwamna ko kuma wani shugaba a wani bangare ya rusa wannan abin. So ina ganin idan gwamnatin tarayya tana son ainihin kudin su shiga a jihun manoma, ya kamata a bi kungiyoyin manoman nan gaba ɗayan su a dunkule su a guri ɗaya, a yi musu shugabanci kamar yadda ake shugabanci har ƙasa har zuwa mazabu. Sannan kuma a yi bincike a nemi shugabannin al'umma, sun san su waye manoma a cikin al'ummarsu, sun san waɗanda ba manoma ba ne ba, a tabbatar da tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa ya shiga a jihun manoma ba ma'aikatun manoma ba.
Malam Musa Labaran Wamba, wani lokacin ana ganin cewar kamar su jami'an gwamnati sukan haɗa kai da ƙungiyoyi irin na manoma maimakon a yi abu daidai, amma sai a samu abin ba daidai ba, kamar yadda ake zargin cewa lokacin zaɓar kuɗi a tallafa manoma da sauransu, amma ana ƙarewa ne a lokacin jami'an gwamnati da kuma shugabannin ƙungiyoyi. Me za ka ce dangane da wannan koke da wasu ke yi a Najeriya?
To, na gode ƙwarai da gaskiya. Kamar yadda shi Malam Ibrahim ya faɗa, wato ka gani akwai bayani da nake son yi. Wato na farko shi ne, magana kungiyoyi da magana kudade da za a taimaka musu, dama tun daga farko in ka lura kuka da ake shi ne, in aka ba da kudi ga manoma, kudin ko da an ba da ya iso ga manoma waje mayar da kudin da su a biya kudin, in aka biya su lokacin da ya yi a mayar da kudin ba za su mayar da shi ba. An jaraba wannan kamar a experimenting, an gani yana da wuya. To shi ne mu yanzu da shawara da muka ba gwamnati shi ne, in za a ba kudi ma manoma, abinda ya kamata a yi a bi ta hannun kungiyoyi da suna alaka da manoma. Kamar mu yanzu mu ɗin manoma ne, ba wai wani don muna kungiya, mu ainihin sana'a da muka gada kenan. To shi abinda muke kuka da gwamnati shi ne, in za a yi a samu ainihin manoman, don wani kungiyoyi da muke kuka da yake magana din nan, su gwamnati suke kirkiro wani kungiyoyi na ƴan uwa ko abokanansu, in ya zo sai su ce su ne manoma, in za a ba da kuɗi sai ka ga su aka ba da kuɗin su ya kuma dawo a jihunsu, don ba zai je wuri manoma ba. Amma mu kungiyoyin manoma da muna takama, mu ba mu wani abin da muka sani sai zance noma da kuma ƴan uwa da muke noma da su manoman, to ba za a zuwa a yi harka da mu ba. Gwamnati ba sa so su yi harka da ku ainihin manoman ba. Shi ɗan damuwa da muke da shi da gwamnati mu kenan.
Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda bakin namu za su tattauna kan hanyoyin da ya kamata gwamnatoci su bi don tabbatar da ci gaban noma da manoma a duk inda suke. Yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim sai kuma wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar sai kuma Julie Leslie Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum VOA. Kiran da manyan 'yan kasuwar Afirka suka yi akan buƙatar ƙasashen Afirka su soke biza ga 'yan kasuwa haka ya yi daidai da fatan hakan zai kawo sauƙin kayan masarufi. Sakon Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ku bani dama a madadin ni kaina da al'ummar unguwar Fantani da ke cikin birnin Gombe mu miƙa sakon ta'aziyarmu ga Sheikh Dr. Isa Ali Fantami sakamakon rasuwar mahaifiyarsa. Muna fatan Allah ya jikanta da rahama mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Muna fatan Allah ya kare afkuwar haka nan gaba amin. Da ƙarshe kuma sai sako daga Alhaji Umar Forever da Alhaji Ado Yaro da Alhaji Burada da Fatexom jihar Yobe sun ce fata alheri ga VOA Hausa. Sun ce fata alheri VOA Hausa. Muna jajanta al'ummar ƙasa Ivory Coast sakamakon hadarin da jirgin saman kayayi a kusa da gabar tekun ƙasar. Muna fatan Allah ya kare afkuwar haka nan gaba amin.
Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Tuga takaitattun labaran duniyan kimanin mutane 52 ne suka mutu wasu 200 suka jikkata sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai kan cibiyar horas da 'yan sanda a gabashin Afghanistan a yau Talata. Jami'ai suka ce an fara kai harin ne lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tada nakiyoyin da aka makara wata mota a kusa da cibiyar horarwas a Gardez, babban birnin lardin Faktiya. Bayan tashin bom din, gungun 'yan ta'adda suka kutsa cikin cibiyar inda suka yi musaya harba-harba da 'yan sanda. Daraktan harkokin lafiyar jama'a na birnin Hidayatullah Hamidi ya faɗa manema labarai cewa al'amarin ya shafi fararen hula da kuma 'yan sanda. A dai bangaren kuma a adadin mutanen da suka mutu a sakamakon mummunan harin bom da aka kai a ƙarshen mako a Mogadishu, babban birnin Somalia, ya kai kimanin mutane 300, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman waɗanda suka tsira daga harin da ake azalaifin karsa kan tsagerin Al-Shabab masu ikirarin musulunci. Dr. Abdulkadir Adam, shugaban hukumar motocin ɗaukar marasa lafiya, ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon fashewar sun kai 302 a harin da aka kai a mararrabar hanyoyin da ake kira zobe. 'Yan tawayen Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces ko kuma SDF a takaice da Amurka take marawa baya sun ce a yau Talata sun kwace raguwar sassan birnin Raqqa da ke ƙarƙashin ikon mayakan sa kai na ISIS. Mai magana da yawun SDF wacce ta kunshi mayakan sa kai na Kurdawa da kuma Larabawa ya faɗa manema labarai cewa yakin da suke a Raqqa ya ƙare.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da Engineer Mopit, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.